بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أسسوا رمو دكلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatin Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma na yi aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta yi aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatoyi Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Tawai da muna Asabar ne 4 ga watan Dhulhijja na shekara ta 1446 bajira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 31 ga watan Mayu na shekarar 2025. Kamar kowane lokaci, a yau muna tare da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Thani Umar Jalli wa OON, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Barau da Kinan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Sunana Ali Sajjar Sasan, wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo akabakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda muka sani, mun shiga wasu kwanaki masu daraja, masu alfarma, masu falala, waɗanda ayyuka a cikinsu, kyawawan ayyuka a cikinsu suke da falala, suke abin soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗannan kwanaki goma na farko na wannan wata na Dhulhijja su ne afdalu ayyamin duniya, su ne suka fi kowaɗanne kwanaki falala a cikin kwanakin duniya, su ne kwanakin da Allah subhanahu wataala ya rantsuwa da su a cikin Alkur'ani mai girma, a inda ya ce wal fajri wa layalin ashir, ina rantsuwa da alfijir, ina rantsuwa da darire da darare goma. Darare goma yawa daga cikin malamai magabata suka ce yana nufin wannan kwanaki goma na watan kwanaki goma farko na watan Dhulhijja. Babu shakka duka wani abu da Allah subhanahu wataala zai rantsuwa da shi, to yana nuna girman sha'anin wannan abu, yana nuna girman matsayinsa a gurin Allah subhanahu wataala. Har Allah subhanahu wataala ya ware shi cikin halittunsa ya yi rantsuwa da shi. Allah yana da iko ya rantsuwa da abin da ya ga dama a cikin halittunsa, saboda shi fa'alun ne lima yurid, ya fa'alu ma ya sha, yana yin abin da yake so, abin da ya ga dama. Amma babu wani cikin maluki da aka halatta masa ya rantsuwa da wani ba Allah ba. To Ubangiji ya rantsuwa da waɗannan darare guda goma ko waɗannan kwanaki goma na farkon watan Dhulhijja don ya nuna mana falalarsu. Hakanan ya tabbata a cikin Sahih Bukhari hadisin Abdullahi ibn Abbas, baiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa, ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah aw tarwayr afdalu inda Allah min hadhihi al'ashr, yani al'ashr al'ula min Dhulhijja. Annabi yace babu wasu kwanaki da kyawawan ayyuka suka fi soyuwa ko suka fi falala a wajen Allah kamar waɗannan kwanaki goma, wato goma farko na watan Dhulhijja. Sahabbai suka ce, ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah, har ma jihadi fi sabilillah? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi shay, sai dai mutumin da, wato annabi ya ce, hatta jihadi fi sabilillah, wato bai kai falalar ayyuka na ƙwarai a cikin waɗannan kwanaki goma ba. Annabi ya ce, sai dai mutumin da zai fita jihadi da kansa da dukiyarsa bai dada komai ba, wato ya fita tare da dukiyarsa ko da raƙuminsa da abin da yake ɗauke da shi na guziri da abin da yake ɗauke da shi na makami da abin da zai kare kansa, kuma duk bai dawo da kuɗi daga cikinsu ba. To wannan shi ne wanda zai yi daidai da aiki to da shi din babu a nuna yafi wannan din ba wato shi ne wata kila zai daidai da kyawawan aiki a cikin wannan kwanaki goma mu duba mu ga jihadi fi sabilillah yana daya daga cikin zirwatu sanamil islam kololuwar tozan addinin musulunci saboda shi ne Allah subhanahu wataala ya ba addinin musulunci kariya a baya ya kuma ba shi daukaka Allah ya ce la yastawi alqa'iduna minal mu'minina ghayru ulul darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim faddala Allah al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina daraja kullam wa'ada Allah al husna wa faddala Allah al mujahidina ala alqa'idina ajran azima ubangiji ya daukaka darajar wadanda suke fita jihadi wadanda suke daukaka kalmar Allah da dukiyoyin su suke daukaka kalmar Allah da rayukansu an tabbaya annabi sallallahu alaihi wasallam ayu al'amali afdal qala al-iman billah thumma bada qala jihadu fi sabilillah don haka jihadi yana daga cikin manyan ayyuka amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi sai yake gaya mana cewa ayyuka da za a yi a cikin waɗannan kwanaki sun dare mutumin da zai fita jihadi ana nufin jihadin da ya zama na tadawui ba jihadin da ya zama na farilla ba domin akwai jihadin da yake zama wajibi akan kowa yayin da makiya suka auka wa kasar musulmi za su cinye ta da yaki to a lokacin kowa ya wajibaita shekari ta sabanin jihadin da za a fita wanda ba irin wannan ba to wannan yana nuna maka girman sha'anin waɗannan kwanaki guda goma sannan a cikin su ne a malul hajj manyan ayyukan hajji suke kasancewa tun daga tsayuwar arfa da tahowa a kwana a muzdalifa a zo a yi jifa a yi tawaful ifada a yanka duk waɗannan ayyuka daga cikin manya-manyan ayyukan hajji ana yin su ne a cikin waɗannan kwanaki goma ran 8 ga wata alhaji za su fita mina su kwana a mina kashi gari ran 9 ga wata su tafi arfa su yi tsayuwar arfa wanda tsayuwar arfa ita ce kashin bayan aikin hajji ita ce idan mutum ya rasa ta shi kenan ya rasa aikin hajji gaba daya annabi ya ce alhajju arfa kuma ita ce take dan takaitaccen lokaci wannan yini zuwa faɗo zuwa ketowar asubahi na ranar sallah to daga lokacin ta ya kare to tana cikin waɗannan kwanaki goma sannan a cikin su ne za a taho a kwana a Muzdalifa cikin su za a zo a yi jifa a cikin su za a yi aski a cikin su za a je a yi tawaful ifada ga wanda yake so yayi sannan kuma a yanka duk a cikin waɗannan kwanaki goma sannan waɗanda ba su je aikin hajji ba a cikin su ne za su yi azumin azumin tasuwa shine azumin afwan za su yi azumin arfa shine azumin 9 ga watan shi wannan wata na Zulhijja wanda wannan azumin arfa annabi sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi game da azumin arfa yace yana kankare laifin da ya riga ya wuce wato shekarar da ta gabata wani zai kankare mutum laifinta to kaga ashe babban manyan ayyuka duk suna cikin wannan abin nan sannan a ciki ne za a yi sallar Idi ranar 10 ga wata sannan a cikin waɗannan kwanaki ne za a yanka abin layya da Allah subhanahu wataala ya ce musalli li rabbika wanhar yake cewa azin fi nasi bil hajji atuka rijalan wa ala kulli zamirin yatina min kulli fajjin amik li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi ala ma razaqahum li yadhkuru wazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimati al-an'am al ayyamin ma'lumat da Allah ya ambata a cikin wannan ayar yace sa ambatan sa ambaci Allah a cikin wasu kwanaki sanannu akan abin da ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima malami suka ce al-ayyamul ma'lumat su ne waɗannan kwanaki goma sannan za mu ga irin zikiri da yake da yawa a cikin waɗannan kwanaki goma ba hajjaci da zarar ya yi ihrami to a lokacin zai fara talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak zai yi ta talbiya lokacin da zai zo ya dawafi idan mai tamattu'i ne ya gama shikiran zai dakata da talbiya ya ci gaba kuma da ambaton Allah a cikin waɗannan kwanaki idan mai ta ifradi ne shi ba idan ya gama ifradin sa afwan idan ya gama dawafin sa zai iya ci gaba da ambaton Allah saboda shi ifradi yake sai zai iya dakatawa bayan ya gama dawafin sa idan mai tamattu'i ne idan mai kirari ne shi ba idan ya gama dawafin sa zai iya dakata da talbiya amma ambaton Allah zai ci gaba da ambaton Allah a duk lokacin da yake bukata sannan zamu ga Allah subhanahu wataala ya ambaci ambaton Allah lokacin da aka tafi Arfa Allah subhanahu wataala ce idza afattu min arafat fadhkurullaha inda al-mashar al-haram wadhkuruhu kama hadakum in kuntum min qablihi lamin ad-dallin ce idan kuka wararo daga Arfa ku ambaci Allah wadhkurullaha kama hadakum ku ambaci Allah kamar yadda shirye ku ko ambaci Allah sannan idan kun taho mashar al-haram nan ma ku ambaci Allah sannan kuma idan kun gaba aikin hajjin ko idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra ya yadda kuka gaba aikin hajji ku ci gaba da ambaton Allah kamar yadda kuke ambaton iyayenku ko ma fiye da yadda kuke ambaton iyayenku haka nan a cikin al-ayyamil ma'dudat kwanakin nan kididdiga gusu ne ayyamin tashrik wato kwanan 11 12 13 Allah ya wadhkuru Allah fi ayyamin ma'dudat saboda haka zamu ga kwanaki ne da suke cike da ambaton Allah subhanahu wataala a lokacin da ake jifa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innama shuri'a ar-rami li dhikrillah aw li iqamati dhikrillah ai shar'anta jifa domin a tsayar da ambaton Allah wato hikimar shar'anta jifa jifan jabarat an shar'anta shi ne domin a duk lokacin da kake jefa kuwa kana cewa bismillah kana ambaton Allah a ciki bismillah Allahu akbar ka jefa to duk za mu ga cewa cikin waɗannan kwanaki duk waɗannan ibadu suke النبي صلى الله عليه وسلم يجي العمل الصالح فيهن أحب إلى الله ين أيوكا نقري ين أيوكا ما سكيو أتكين وانا نقوى نكي أبني دي فسو يواغ الله دا أبن دا الله يفسو يافي فللا أبونسا شيسا وتروى يسا أفضل واتو يافي فللا سمونا هكذا وانا أبن ذاكي أو سكوى نكيو to in kai irin sa a wannan kwanakin goma to falalarka za ta duku hatta ayyukan ibada da muke yi na farilla da ayyukan ibada sallah da muke yi ta farilla misali sallolin mu a cikin waɗannan kwanakin sun fi lada akan sallolin da muke yi a sauran kwanaki saboda annabi cewa al-amalus salih duk wani aiki da ƙwarai sai azumin da za mu yi a cikin waɗannan kwanaki na tadawuyi azumin da za mu yi na tadawuyi ya fi azumin da za mu yi a cikin wasu kwanakin ba na tadawuyi wanda yake ba su ba na tadawuyi azumin farilla babu shakka shi azumin farilla nafila binna azumin ramadan farilla ce farilla tana gaba da nafila azumin da za mu yi anan nafila ne saboda haka wani azumi na nafila a wasu kwanakin irin wannan da za mu yi a waɗannan kwanakin to na wannan kwanakin ya fi lada haka nan sadaka da za mu yi haka nan sada zumunci haka nan karatun alqur'ani haka nan ambaton Allah subhanahu wataala duk wani aiki da ka sani wanda yake cikin al'amalus salih aikin da Allah yake so yin sa a cikin waɗannan kwanaki ahabbu ila Allah yafi soyuwa a wurin Allah subhanahu wataala idan muka duba za mu ga dungurungun aikin haji a cikin waɗannan kwanaki yake yin ake yin sa cikin waɗannan kwanaki goma mafiya yawan manyan ayyukan hajji a cikin su ake yin sa kaga wata ibada ce da ba a iya yin ta kowane lokaci sai a cikin waɗannan kwanaki ko ba komai ba wannan kadai ya isa ya nuna maka girman sha'anin waɗannan kwanaki da kasancewa su suka kunshi wannan ibada wani rukuni ce daga cikin rukunan sallah da daga cikin rukunan musulunci malamai suna cewa shi waɗannan kwanaki goma su ne za su iya bawa zai iya hada rukunan musulunci a cikin su rukunan musulunci kalmar shahada ce kalmar shahada musulmi kullun cikin fadarta yake kidan sallarsa da ikamarsa a cikin labarinsa da yawa zai ambaci zai yi kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah zai yi su a cikin waɗannan kwanaki goma kaga kalmar shahada ta samu haka nan sallah cikin waɗannan kwanaki goma akwai salloli biyar sannan ga salloli na nafilfilo cikin waɗannan kwanaki goma mutum zai iya fidda zakkarsa idan lissafin zakka zakkarsa ya kama daidai da wannan lokaci zai iya fitar da zakkarsa kaga ya samu aikin wato kaddamar da rukunin zakka sannan kuma ga aikin hajji sannan kuma mutum zai iya yin azumi a cikin waɗannan kwanaki saboda haka jinsin ayyuka na rukunan musulunci suna kasancewa ne kawai a cikin waɗannan kwanaki goma babu wasu kwanaki a cikin kwanakin shekara da zaka iya hada waɗannan abubuwa idan zaka iya yin wasu ba zaka iya yin wasu musamman hajji ba za ta samu ba sai a cikin waɗannan kwanaki goma don haka suka ce wannan kadai yana nuna maka falalar waɗannan kwanaki goma don haka abinda ya dace mu musulmi mu yi wa Allah subhanahu wataala godiya da wannan kyauta da yake yi mana ba gaggautawa da irin wannan kofofin rahama da yake bude mana da hanyoyin samun rahamarsa da yardarsa da ya yawaita mana za mu ga cewa mausibi da an gama cin wannan kakar sai kuma kaga Allah ya kawo wata kakar bayanta sai wata kakar wanda duka dan Ubangiji subhanahu wataala ya sassauta mana ya buda mana hanyoyin samun yardarsa da rahamarsa shi yasa babu asararre wanda duk da waɗannan hanyoyi da Allah ya bude da waɗannan damammaki da ya bayar amma shi ya tsinci kansa cikin halakakku babu asararre da ya kai wannan a ce duk irin wannan garabasa da Ubangiji yake bude bayansa don su samu yardarsa don su samu rahamarsa shi ya kare a cikin halaka ya tsinci kansa a cikin batattu waɗanda suka cancanci hukumar Allah subhanahu wataala to babu asararre kuma irinsa babu kuma wani gata da za a iya masa da ya wuce wannan saboda haka mu yi kokari mu ribaci waɗannan kwanaki guda goma da dukkan wani aiki da yake da kyau wanda Allah subhanahu wataala ya hore maka annabi yana cewa ya malu fa kullu muyassarun lima khuliqa la ku yi aiki kowane mutum an yassare masa an hore masa abin da aka halicce shi saboda shi wani Ubangiji subhanahu wataala ya ba shi dukiya da zai iya ciyarwa a cikin waɗannan kwanaki ya taimaka wa mabukata ya tallafa wa masu rauni ya tallafa wa marasa shi ya yi wannan a cikin waɗannan kwanaki don ya samu ninkin ba ninkin abinda zai samu na lada idan da ba a cikinsu zai yi ba wani Ubangiji subhanahu wataala ya hore masa lafiya da zai iya yin azumi to ya yi azumi sai ya yi azumi a cikin waɗannan kwanaki tara ko wani bangare na cikinsu ko da ba duka ba wani kuma Ubangiji subhanahu wataala ya ba shi juriya ta ya tashi kiyamul layli sai ya tashi kiyamul layli ya yi sallah wani kuma Ubangiji subhanahu wataala ya ba shi karatun alqur'ani to ya haddace ya tashi ya karanta alqur'ani ya yi sauka ma in zai iya yi sauka biyu ma kai a cikin kwanaki tara kana yi sauka uku ma kwana uku sau uku kaga kwanaki tara kenan Nabi sallallahu alaihi wasallama a sunnarsa fa san kai sauka a cikin kwanaki uku kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna to kana iya sauka uku baka yi biyu baka yi daya Allah ya hore maka karatun alqur'anin yana gudana akan harshenka cikin sauki kana iya yin wannan wani Ubangiji subhanahu wataala ya hore masa damar wato ya je ya ziyarci danginsa ya sada zumunci shi ba ya yi wannan wani ya yada ilimi ya karantar ya nusar ya yi umarni da kyakkyawan aiki ya hana mummuna duk wani abu da ka sani kyakkyawa ne Allah yana san shi to in ka yi shi a cikin waɗannan kwanaki Ubangiji zai lullunka maka ladan da zai baka inda ba a cikinsu ka yi shi ba saboda haka kaga ashe dama ce da take a buɗe kowa zai iya samun rabonsa a ciki ba a tsuke ta ba wasu maganganunsu ko tunaninsu yakan tsuke wannan damar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya buda sai kaga suna maganar azumi kawai sai ya ce an ce ana an ce ayi azumi a cikin waɗannan kwanaki to shi Annabi bai faɗa azumi ba cewa al'amalus salihu bai nassanta azumi a cikin maganarsa ba saboda ya bar abin a bude in kai kana iya yin azumi wani ba zai iya azumi ba wani azumi yana wahala shi wani ba da lafiya ma azumin ba yi wa yake ba wani dan Ramadan ma ciyarwa yake wata ba ta da ba ciyarwa take wata ta haihu wata tana al'ada saboda haka ba kowa ne yake da damar yin azumi ba to amma da yace al'amalus salihu sai kowa ya samu abin da zai yi a cikin wannan kwanaki saboda haka daina tsuke abu a dauka kawai kwanakin azumi ne azumi ɗaya daga cikin ayyuka ne masu kyau saboda haka ba za a ce ba za a yi shi ba abin da ya shafi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an samu hadisin Musalama da Hafsa afwan hadisin Hafsa hadisin Aisha hadisin Aisha yana cikin sahih Muslim hadisin Hafsa yana cikin Sunan Abi Dawud da wanansa hadisin Hafsa yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin azumi ya cikin kwanakin nan wato baya barin azumi ya wuce shi cikin kwanakin nan guda goma hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha ta kuma yana cewa bata taba ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi a karan kansa ya azumi a cikin waɗannan kwanaki goma ba wato wancan hadisi na Hafsa wanda yake wajen sahihain yana cikin littafin Sunan Abi Dawud ya tabbatar hadisin kuma Aisha ya kore malamai sun tattauna game da waɗannan hadisi biyu wasu kai tarjihi suka ce hadisin Hafsa ya fi rinjaye akan hadisin Aisha akwai ruwaya daga Imam Ahmad irin wannan wasu kuma suka rinjaye da hadisin Aisha saboda kasancewarsa cikin sahih Muslim wasu kuma suka yi jami'i tsakanin hadisan biyu ta ce abinda Aisha ita Aisha tana ba da abin da labarin abin da ta sani ne ita ila abin bai taɓa faɗowa a lokacin girkin ta ba ko a lokacin abin nan saboda ka bata gani ba wasu kuma suka ce ita kuma abin nan Hafsa ta tabbatar ne al-muthbit muqaddaman ala an-nafi duk da cewa ta fuskar isnadi hadisin Aisha ya fi karfi akan hadisin Hafsa radiyallahu ta'ala anhu ash-shahid koda waɗannan hadisai duka sun tabbata ko ba su tabbata ba abin da ya tabbata cikin sahih Bukhari na hadisin Abdullahi dan Abbas da cewa al-amalus salihu fihinna ya kunshi azumi din ko da shi ba yake sallallahu alaihi wasallam bai yi ba amma ya nuna cewa ana yi sharadin tabbatar sunna shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya faɗa ko ya aikata ko ya tabbatar inda ya samu shi kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-amalus salih ya tabbatar da dukkan wani aiki na kwarai hatta azumi yana daga cikin kyawawan ayyuka ya shiga saboda haka dai abinda muke kare kira ga mutane sai wa siri bace waɗannan kwanaki goma su samu albarkar da take cikin su kuma wannan ita kanta wata rahama ce ta Ubangiji subhanahu wataala da wata falala ga wannan al'umma bai takaita a wato samun garabasa da take cikin waɗannan kwanaki ga mahajjata kare ba ko da mutum bai samu aikin hajji ba wanda su ne suka fiyewa cikin al'ummar musulmi kuma sai yin aikin hajjin a cikin al'ummar musulmi da suke masu dimbin yawa miliyoyi wanda suke samun aikin hajjin duk ba su ci miliyan 3 ba ko miliyan 2 da wani saboda sauran duk ba za su samu zuwa ba to amma wannan kofar ta alkhairi ko falala ita ba a rufe musu ita rubba sai zamana su ma suna da wani kaso da za su samu domin kuwa a gida za su iya ribatar waɗannan kwanaki ta hanyar ayyukan alkhairi ta hanyar sallah ta hanyar karatun qur'ani ta hanyar azumi ta hanyar sadaka ta hanyar sada zumunci umarni kyakkyawan abu da hana mummuna hakanan za su ribace shi ta hanyar azumin arfa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina kankari laifin shekarar da ta wuce da wacce za ta zo za su samu wannan ladan sannan ko baya ga haka ga abinda za su samu na sallar idi da na yankan layya ga wanda Allah ba shi ikon yin layya da kabarbari da zai yi litukabbirullaha ala ma hadakum kabarbari da ake yi kafin a fita zuwa sallah da duk wasu ayyuka da za a yi a wannan kwana cikin kwanaki 10 waɗanda suke gida su ba za su ribaci waɗannan abubuwa saboda haka wannan babbar falala ce daga Allah subhanahu wataala da kuma baiwarsa ga bayinsa da kuma yadda Ubangiji subhanahu wataala yake sanya al'ummar musulmi su tarayya da yawan su a cikin aikin alkhairi Allah sa bada ce
to amin sumare mana laifaka da alkhairi to sai mu tabar koyar ta zo daga wanda yake cewa malam komitin masallaci ne suka yi zama tsakanin magriba zuwa isha sai shugaban komitin ya bada umarnin a cire kuɗi naira 30,000 cikin kuɗin da jama'a suke badawa na taimakon masallaci shi ne ke tambayar shin matsayin alawus na zaman wato a matsayin alawus na zaman shi ne ke tambayar malam shin hakan da ya aiwatar ya dace da shari'a
to duk sanda ita shari'a takan duba duk sanda aka ce ga wani aiki aka dora ma wasu kuma waɗansu din suna buƙatar taimaka musu a cikin aikin da za su yi kuma za su bada lokacinsu da tunaninsu suna buƙatar a taimaka musu to babu laifi da a ɗauki wani abu daga cikin abin da a taimaka musu wannan idan abin da za a tara ɗin yana da yawa sannan kuma aikin da su ma za su yi zai buƙaci taimakon zai buƙaci a taimaka musu ba wai kawai su zauna su ce za a sa fitila za a cire kaza za a cire kaza shi ke da ba su kuɗi ba ina ga wannan ba shi ake ba shi ya kamata ba in ya zanto wani ka ɗauki ka sa shi shi zai je ya tambayo kaza ya nemo mai aiki a zuwa ya binne watakila za ka ɗauke masa hankali akan wasu abubuwa da yake yi na rayuwarsa da zai kai wa iyalansa to sai ka ci to ga wani abu zai yi zirga-zirga watakila ya hau mota ya je ya dawo za a yi buƙaci wani abu ka ce ga wani abu to ka riƙe duk wannan babu laifi a yi daga cikin kuɗin da aka tara tun duk yana cikin wani yanki na wannan aiki. Amma in haka kawai dai a zauna ne kawai a yi magana a tashi a wace ina ga idan su kansu waɗanda suke in kwamitin masallacin suka duba cewa waɗanda suka ba da kuɗaɗin nan sun yi ne don samu lada su ma su yi abin da za su yi su ma su yi tarayya a cikin lada amma ba wai an hana cewa a ɗauki wani abu daga cikin kuɗin masallaci ba a taimaka ma waɗanda suke aiki a kan wannan masallaci ko kula da shi idan har akwai buƙatar haka. Ka duba zakka farilla ce da Allah subhanahu wataala ya dora ta kan masu wadata su cire a ba masu bukata to khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim ko fi fuqara'ihim da ba duk da haka wal amilina alaiha wadanda ake dorawa alhaji su je tattaro zakkar su je gurin masu kuɗi su gaya musu cewa to lokacin zakka yayi ayi lissafi su fitar da zakka su karɓo ta Allah ce ya sa su cikin kaso waɗanda za a ɗauki wannan cikin zakka ba su ko da ko suna da wadata ma malamai sun ce su ba wai sai suna cikin fukara ba su kaso ne mai cin gashin kansa Allah da ya ce innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin sai ya ce wal amilina alaiha saboda kaso ne mai cin gashin kansa ba a duba cewa ai shi al amilu alaiha dinnan yana da wadata ba za a bashi ba a'a Allah ya ba shi kasansa bai sa cikin fukara ba to kaga wannan ya nuna cewa duk wani abu da za a ce na al'umma ne a ɗauki wasu kuma a sa su kula da wannan abu babu laifi da zan ɗauki wani abu an ba su a cikin abin amma ya zanto akwai buƙatar haka ba kawai dan dai kawai ya zo ya yi sallah a ce dan zauna minti uku ba minti 30 awa ɗaya za a dan yi magana shi gara a ce to ga kuɗi shi kuma ya karɓa ina ga akwai mutuwar zuciya ma idan har irin wannan sigar ce.
Kusan yake tamalan shi ma'aikacin gwamnati ne kuma suna da cooperative da ke ta'amuli da riba amma ba dole bane shiga sai dai akwai abubuwa na jin daɗin ma'aikata da dole sai mutum yana ciki kuma kafin ya samu kamar filaye da sauran kayan masarufi wanda ake bayar wa ma'aikata daga gwamnati shi yake tambaya malam shin mutum zai iya shiga sai ya kaurace karɓar riban shi
to abinda matsalar take in ya shiga shi ma ya ba da wani contribution akan aiwatar da riba tunda in ya shiga kuɗi zai riga bayarwa ba wai kawai kai rijista bane shikenan tare da na sani in kai kana ciki kai ma za ka riga ji wani portion ne a ciki duk wata za ka karɓi rona ba wata ka ina jin haka ne yayi to kaga wannan kuɗin ko shi ake juyawa a shi ne za a yi ta'amuli da riban da shi to ya zama na ka ba da wani abu wanda da shi za a riga bawa masu buƙatar bashi da riba kai da kuɗin ka za ka riga ba taimaka ana ba da kuɗin ko da kai ba karɓa ba shi ba wanda baya fitar da kai daga cikin sauran masu laifi. Sannan abu na biyu, maganar jin dadi. Jin dadi ba larura bace. Yace jin dadin ma'aikata, za a baka bashin filaye, za a baka kayan masarufi, wannan duk ba larura bace. Akwai abin da ake mutane har yanzu ba sa fahimtar larura da bukata. Akwai bukata, tun yana da bukatar a ce yana da mota, yana da bukatar yana da gidansa da kansa, yana da bukatar ya zama da yana da kaza, yana da kaza, yana canza kaya duk wata ya dinki. Wannan duk bukata ce. Amma bukatar ita larura wani abu ne wanda ya zama maka dole, ba ka da zabi. Ko dai ka yi, ko rayuwar ka ta shiga tasko, ko ka rasa ma ranka, ko ka rasa lafiyarka, ko ka rasa wani gaba ta jikinka, ko wani abu irin wani, ita ce kira larura. Mutum wanda ya je shiga daji ya rasa abinci, aka ce shi mushi, kaga larura ce. Ko bari tura gaira ba jin wala ajin fala ismaili. Amma dan kawai kana bukatar ka ci nama, bukata ce kake da ita da sha'awar ka ci nama, sai ka ga nama na mushi, sai ka ce to ai ina da sha'awa, ina da bukata. Wannan ba larura sunan ta ba. Saboda haka ji abin da ka kira jin dadi, jin dadi sunan shi. Ko dan taimakawa ko tallafawa, wannan ba za ta halatta maka ka shiga cikin wani mu'amala ta riba ba. Saboda haka idan za su iya taimaka taimako ba tare da ka zama wani bangare na ta'amuli da riba ba, to yana da kyau sai a taimaka maka. In ba za a yi maka ba, Allah subhanahu wataala yana cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wanda ya takawa Allah zai ba shi mafita, kuma ya azarta shi ta inda ba ya zato.
Ki sani ke cewa assalamu alaikum, tambayar sai ta ce hadisi ya zo cewa idan an bace sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam ayi masa salati, shi ke tambayar mallan ya hukunci wannan yake lokacin da ake gudaba kuma aka yi salati.
Na'am, Annabi yana cewa al-bakhiru man zikirtu indahu wa lam yusalli alayya. Marwaci na gaske shine wanda za a ambace ni a gaban sa bai min salati ba. In ana huduba za ka yi salati, amma a kasa-kasa yadda kawai za ka je yadda kanka, ba ka daga murya ba, na kusa da kai ya daga, wancan ya daga. Amma dan ka yi abin da zai ka je yadda kanka, wannan babu laifi.
To ne ke cewa mallam tambayar sa ita ce, shin wanda ya karanta alkur'ani ba tare da tadabburi ba, shin yana da lada?
Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta qur'ani falahu bikulli harfin hasana wal hasanatu bi ashri amsalha. Duk mutumin da zai karanta alqur'ani kowane harafi za a bashi hasana, to za a bashi lada, wato ladan wannan aiki guda daya, sannan kowane guda ɗin za a ninka shi goma. To wannan bai takaita ga wanda yake fahimtar abin da yake karanta kadai ba. Yace man qara alquran, yace man fahima alquran wa qara alquran. So haka duk wanda yake yayi abin da sunan shi karantawa, akwai bambanci tsakanin karanta da fahimta da tadabbara da qara'a, duk akwai bambanci. Saboda haka in ya karanta ko da baya fahimta, daga bare zato ba larabi bane, bai iya larabci ba, za a ce baya samun ladan karatun alqurani, balle tana je tadabburi. Shi tadabburi wata martaba ce sama da fahimta ma. Kanana karanta alhamdulillahi rabbil alamin, ibo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin halittu, arrahmanir rahim, mai rahma ga kowa da kowa, mai jin kai ga mu'minai. Wannan ma'ana ce ta zahiri ta ayoyin, amma akwai abin da yake kuma tadabbur, shi kuma ma'ana mai zurfi da mutum zai zaƙulo a cikin ƙarƙashin waɗannan ayoyi guda biyu. Saboda haka ita fahimta ita ce matakin farko, sai kuma tadabburi mataki na gaba. Tadabburin shi kuma na wani ya fi na wani, wani zurfin tunaninsa da hangen nesansa ya fi na wani. To saboda haka in ka ce tadabburi, kaga mai fahimta ma ba lalle kenan ya samu lada ba. So ladan yana samuwa ne ga duk wanda ya karatu, ko da ya fahimta ko bai fahimta ba, babu shakka. Wanda kuma ya kai har matakin tadabburi, to wannan ladansa zai ninninku a kan wancan. Saboda Allah ya yi umarni da a yi tadabburi, a fala ya tadabbaru na Al-Qur'an, wani kada mai inda gairin lahi da wajen rufe ikhtilafan kasira. Ubangiji ya yi umarni a yi tadabburi, saboda haka ya bi wani umarni na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya yi aiki da shi, wanda ya yi aiki da umarnin Ubangiji babu shakka yana da lada. Amma dai karatu, mutum ya karanta ko bai fahimta ba, yana da wannan ladan.
sune ke cewa assalamu alaikum malai idan mutum ya gama karatun Fatiha a sallah yin basmala kafin sura wajibi ne ko ko za a iya karanta surar ba tare da mutum yayi basmala ba
sunna ce mustahabi ne yana da kyau amma ba wajibi ba ne mutum yayi abu mai kyau saboda ita bismillah a farkon kowace sura take bana cikin suratul nahl afwan naml da tazo a cikin akiyar surar innahu min sulaiman wa bismillahir rahmanir rahim sai kuma suratul tauba wadda babu ita kuma bismillah farkonta ba duka sauran surorin alqurani farkon su akwai bismillah ne take nuna cewa ka zo karshen wata sura zaka shiga wata sai yasa ita bismillah ba a tsakiyar sura ke ta ba karanta tsakiya haka zo ka amana rasul ka ce bismillahir rahmanir rahim amana rasul babu bismillah tsakanin ayar amana rasul zo ciki gabanin ta sai yasa masu karatun qur'ani in zaka fara karatun qur'ani daga farkon sura sai ka bismillah ba in daga tsakiya zaka da tsaya ka ci gaba da karatu to sai ka isti'aza kai wa idza qara'ta alquran fasta'iz billah innahu huwas samiul alim fasta'iz billah ka nemi tsarin Allah in zaka karanta alqurani saboda haka shi wanda zai karanta farkon sura to zai isti'aza a farkon karatun sa ne ya bismillah a farkon karatun sa in kuma kamar mai sallah ne ya karanta Fatiha zai shiga farkon sura zai karanta wal adiyat zai karanta idza zulzilatil ard to sai bismillah ran sa shi ma sirran ba jaran ba sirran zai yi ta sai kuma ya ci gaba da karatun sura amma ba wajibi bace mushabbi ne
to sai ne take tambaya take cewa da Allah mallam menene hukuncin guda da mata suke lokacin biki ko kuma wani farin ciki shin akwai wani hani ne da shari'a ta yakan sa
babu wani hani game da guda ita karan kanta illa iyaka dai a yanayin da mace za ta yi ta da inda za ta yi ta idan ya kasance za ta yi guda a cikin iya su mata ne wanda sautin ba zai fita zuwa ga wani ajnabi ba babu komai bayan ya zamana za ta yi ta a cikin gurin da yake mata da maza da an taɗu wace guda to guda wani sauti ne wanda ba kamar kowane sauti da wata za ta yi magana da shi bane wani sauti ne mai jan hankali Allah subhanahu wataala kuma ya hana wannan wala yakhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad la yahana mata su wato da dankanta muryar su ta yadda za su jefawa wanda yake da cuta ta sha'awa su jefa masa wani abu na kwadayi da sauransu a cikin zuciyarsa saboda haka ya halatta amma ba ko ina ba sai iya inda maza suke kuma abin da zai takaita iya inda mata suke kuma abin da zai takaita akan matan su kadai
sai take cewa mallam menene hukuncin matar auren da ta fita daga gidan aurenta a matsayin tayyaji kuma cikin fushi ba tare da amincewar mijinta ba
ba halatta mace ta yi fada haka kawai da mijinta ta daurace masa ko da a cikin gidanta ne ba wai ta yi yaji ma ta bar gida ba ko a cikin gida ba halatta mace kawai ta fushi da mijinta ya zanto ba ta kula shi ba ta masa magana ba ta bin umarninsa wannan laifi ne mace Allah subhanahu wa ta'ala ya farranta wa mata sai da ga mazajensu Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mace ta yi sallah ta sallaci sallar ta biyar ta azumin Ramadan sannan wa ta'at zawjaha ta bi mijinta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ta shiga gidan aljanna haka ran Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da zan umarci wani ya yi wa wani sujjada da na umarci mace ta yi wa mijinta saboda girman hakkinta da yake hakkinsa da yake kanta saboda haka wajibi ne mace ta yi wa mijinta biyayya kada ta yi abinda zai yi abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wacce da take kwana mijinta yana fushi da ita za ta kwana mala'iku suna la'antarta to kaga a gidanta ma idan ya zato haka kawai ta dauki fushi da mijinta wannan babu shakka laifi ne to bare ta kuma ta kaurace wa gidanta ta bar mijinta ta tafi wani gidan su ko ta tafi gidan ƴan uwanta wannan ba daidai ba ne sai dai idan akwai wani abu na cutarwa da ya zama wajibi ta yi hakan ya zamanto akwai cutar da ita da yake yana hana ta abinci misali yana barinta da yunwa kuma an yi yaki kula da abin da ta yi ta bar gidan ta tafi inda za ta koka kuma ta samu abin inda za ta fake ko misali zai zanto mashayi ne zai rika zuwa shawo giya zo da take ta da dare wanda duk tana da uzurin da zai sa ta bar gidan dan ya zanto wannan dauke hanyar da za a yi gyara amma ba wai haka kawai saboda cacin baki ko ya fada ta fada shikenan ta sa dauki mayafi ko ta dauki hijabi ta gudu gidansu ba wannan ba ne dai bane
to sai na kici mallan tambaye sai ta ce mutum ne ya je aikin gwamnati wani gari sai aka bashi gida da kayan gidan da aka yi masa transfer kuma sai ya dauko kayan gidan ya tawo da su ni ke tambaye mallan to ya wannan kayan suke a wajen shi idan haram ne yana so ya maida musu amma kuma wata sun lalace zai iya bada kudin kayan kuma dole sai ya maida wancan garin domin garin yana cikin garuruwan da ake rashin tsaro ba a iya zuwa a yanzu
to ya danganta da policy din idan kayan da gidan ne wato an sa gidan kaya saboda zai zauna in ya tashi wani ba zai zo ya fada da kayan saboda kayan da gidan ne ba nashi ba to kaga ba halitta ya tattaro kayan ya ya zo da shi ka je hotel an baka daki kaga abubuwa su tawul su a yi don aji sai ka tattaro ka ce saboda haka ya zama naka an sa ne saboda bukatar ka kana bukatar za ka yi amfani da su amma yau in ce aka yi ga kaya kai naka ne an danka maka naka ne to yana kana da dama ka dauko kayanka da ka ga har mutum yana tambaya yana cewa ya halatta bai halatta ba to ya nuna shi ma kansa bai ga alamun cewa ba shi aka yi saboda kaya da gidan ne an san kaya a gidan gidan na gwamnati ne saboda wanda zai zauna a gidan ya amfana da kayan to in ka tashi ka tattare kayan ka gudu da su ba mu shakka ka kwashi kayan da ba naka ba wajibi ne ka maida su ga masu su Allah yana umartar mu'mine da su maida amana zuwa ga masu ita inna Allah ya burku wa tuddul amanati ila ahliha zaka maida wannan amana zuwa ga inda suke ahalinta ne maida ta gidan idan ya kasance ba halin bayarwa da ban san dai ya ce wai gurin ba a zaman lafiya ba a zaman lafiya idan dai har da mutane a gurin ana shiga ana fita kuma ba a zaman lafiya za ka daidaici lokacin da ake abin da ko ka ba wasu wanda suke zuwa gurin su mai wasu sai dai idan guri ne watakila misali irin yadda ake samun guri da an ƙaurace wa gurin an gudu an bar gurin ba mai shiga watakila sai jami'an tsaro ko abin da to kaga wannan kila kana da wani uzurin da zai sa a ce ka yi sadaka da duke ka yi wa kayan kuɗi ka yi sadaka da dukiyar ko ka yi aiki na al'umma saboda dukiya ce ta al'umma ba ta wani mutum ba sai ka yi aikin al'umma da dukiyar wato kimar kayan da suke wajen ka wannan shi ne amma in ya zato babu hanyar za ka iya maida kayan zuwa wancan gidan
tuni ke cewa mallan tambaya yake game da kuɗin da ake turowa daga banki duk wata suna rubuta interest a jiki ya danganta da yawan kuɗin da mutum yake ajiye da shi a banki yace ya matsayin wannan kuɗin duk da cewa shi ma idan yayi transaction da yawa ana ciccire masa kuɗaɗen sa
to ko an ciccire wa kuɗaɗen ka wannan dan service ne kai amfani da wani platform din su inda ka tura ba wani ko ya turo baka ka samu wani su cire abinda yake na wannan hidimar da suke baka wannan suna da haƙƙin su cire baka wannan wani wanda ya baka wata hidima ka yi wani amfani da abinda ya yi tsara ba haka kawai abin yake aiki ba wani abu ne wanda system ne da sai da aka yi shi aka gina shi kuma wasu suke kula da shi dole dan ka yi transaction a cire kuɗin wannan hidimar da aka yi maka amma wannan ba shi zai halatta su baka riba ba kuma ka karba wannan abin da suka ce interest ne riba ce saboda ka in ka karba ka ci ka ci riba kamar ka ba su kuɗi ne ba shi sun tashi bayar maka su ƙara maka wani abu akai wannan riba ce tsuratta riba ce tsirararta ka ci ka ci riba ka yi abin da yake saban Allah ne don haka in suka turo ba wannan kuɗin ba bayar musu za ka yi ba za ka cire shi ka je ka yi sadaka da shi ka ba ma wani mabuƙaci kai wani aiki na al'umma da shi gyara kwatami kai wata makaranta da take bukatar gyara a yi musu gyara da ita duk wannan ba laifi amma ba ka ce ba kakkaci ka kai wani amfanin kanka da shi wani abu da zai amfane ka kakkai da wannan
to yake ta mallan tambaya kace kuma kan hukuncin kasuwancin da ake wanda dilolin kayan rafti la sa mai sayan kaya sayan wani nau'i na kayan na daban misali aure suke kiran wannan ciniki mutum yana da bukatar madara sai a ce ko wani buhu ko na buhu madara goma sai ya sayi buhun su da daya saboda bukatuwarsa da madara shi kuma sai ya saya ko da ko baya da bukatunsa
wannan baya halatta wannan bai ulbulje ne da mutumin da aka tilasta shi wani cinikin da ba zaɓin sa ba shi ciniki da kasuwanci ana bukatar yarda yarjejeniya a tsakanin bangarori biyu da mai saya da mai sayarwa mai saya ya saya don ya yi masa yana bukatar ya saya wacce kuma ya sayar masa don ya yi da sai da kayansa illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai dai abin da ya zanto kasuwanci ne da yarjejeniya su da yarda tsakaninku amma mutumin da bukatarsa ga wani abu ya sa aka tilasta shi sai ya yi wani ciniki da ba shi ne bukatarsa ba dan an ga cewa yana da bukatar abu kaza ce zai sayi gishiri sukari a ce dole sai ya hada da wannan gishiri duk da bai da bukatar gishiri din amma a ki sayar masa da sukari a ce ba za a sayar maka ba sai ka hada da wannan shi kuma saboda matsuwa ba yadda ya iya sai ya hada din ya samu dai sukarin da yake bukata wannan ciniki ba ta yana daga cikin akulu amwalin nasu bil batil sai ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin ka ku ci dukiyoyinku a tsakaninku ta hanyar da bata dace ba ta hanyar barna sawa ko wannan cin akulu amwalin nasu ne bil batil ba da gaskiya ba shine suke ce bai ulmulje cinikin wanda aka tilasta shi duk mutumin da aka tilasta shi ya sayar da abinsa ko ya sayi abin da ba shi yake so ba to wannan cinikin batacce ne kuma duk abin da mutum ya samu ta hanyar wannan cinikin ya ci haram
to ne ke cewa tambayar da ita ce ya ji ana cewa duk mai koma baccin bayan sallar asuba ba zai yi arziki ba ita shi kuma ya malam ya kasance yana tashi sallar dare kullum kuma baya koma bacci sai bayan sallar asuba yin idan bai yi baccin ba zai iya fita aiki da safe ba shi ne ke tambaya da Allah malam yana bukatar karin bayani
akwai hadisi da bai inganta ba hadisi mai rauni da yake cewa subhatu tamna'ur rizq ko tamna'u ba'dar rizq baccin safe yana hana arziki hadisi ne amma wanda yake mai rauni malamai sun yi rauni na shi bai inganta ba wasu daga cikin malamai kamar Ibn Qayyim a cikin Zadul Ma'ad ya kawo maganar cewa baccin safe yana hana arziki domin lokacin da ake raba arziki mutumin da zai yi bacci da safe to ya hana wa kansa wannan rabon arziki da ake a lokacin kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce albarka tana cikin sammako yayin da ka koma bacci ba za ka yi sammako ba cikin neman abin da yake halal dinka to amma dai bai zama haramun ba da mutum yana jin bacci da safe a kin baccinsa hadisi bai inganta da wannan ba ruwaito hadisi amma bai inganta ba hadisi ne mai rauni malamai sun rauna na shi kwarai da gaske Ibn Adi ya kashe cikin Kitabul Kamil da yawa daga cikin malamai sun ce hadisi ne da bai inganta ba saboda haka idan mutum yana da bukatar ya yi bacci saboda watakila ya yi wani abu cikin dare bai samu ya kwanta da wuri ba kuma da safe in ya tashi ya yi asuba ya kuma bai koma ba yi wannan dan baccin to ba zai iya wani nishadi ba zai iya wani karsashi ba to wannan ba laifi ne baccinsa bare mustahabbi ne abu ne mai kyau in ya haƙura bai baccin ba da akwai zama lokacin da za ka zauna a gurin da ka yi ibada har rana ta hudu ka yi sallah yana daga cikin abin da ake so to ba yi mutum ya ga da buƙatar baccin don ya yi to bai laifi ba saboda ka ba wannan maganar cewa zai rasa arziki don ya yi bacci da safe
sai ke ce malam ingancin maganar da ake cewa idan mutum ya rasa sallar juma'a sau uku a jere ya bar musulunci shin hadisi ne
babu wani hadisi da yake ya bar musulunci hadisi da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi wanda ya bar sallar juma'a wanda ya bar sallar juma'a sau uku da gangan ko kuma dan bai dauke ta da mai hawunan biya to za a rubuta masa munafici a zuciyarsa wato ya zai samu wata dabi'a ta munafici amma ba kafirci ba ba ce zai zama kafiri ba النفاق akwai النفاق العملي akwai النفاق الاعتقادي munafici da aqida munafici da zuciya shine yake kai mutum zuwa kafirci shine ba kafirci wanda mutum zai kudirce musulunci mutum zai kudirce kafirci a zuciyarsa ya rika furta musulunci da baki to wannan kafiri ne munafiki ne hukuncin sa hukuncin munafikai ne ba za a yi masa hukuncin kafiri ba a zahiri amma dai a batinin kafiri ne ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين التي ما مؤمنين بني أما لي أظاهر إذا ما سمكن شيء إلنا مسلمي إذا مشي شيء كما سلا شيء أي سلا شيء إذا تفل شيء حج ينا بقاتا بظاهر شيء إذا مكبا إن ينا دعولي إذا مشي لما تسب إذا نبا صبا in wani nashi ya mutu za a bashi cigadansa in ya mutu shi ma za a cigadansa za a bashi abin da shi a makabarta musulmi da shi da alhakam al-zahira kunce-kunce na zahiri da za a iya barin shi gudana a kan munafiki annabi sallallahu alaihi wasallam har jana'izar munafikai ya je Allah daga baya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqwa ala qabri amma da farko ya je ya masa sallah ayyuka abin da yake yi na hukunce-hukuncen zahiri da ana ma munafiki wannan nifaq al-i'tiqadi akwai nifaq al-amali munafici na ana aikace mutum ya zama yana da wata dabi'a irin ta munafikai mutum ya zama in yana yawan ƙarya duk magana sa sai ya shiga da ƙarya ko ai alƙawari da shi yana sabawa ko idan an ba shi amana yana ci wannan yana dabi'a ta munafici amma ba wai munafiki bane irin wancan wanda za a ce a zahiri yake musulmi amma a baɗini kafiri ne wanda Allah ce na munafiki na fitar kila sauri mai nan shi wannan ba za a ce masa haka ba amma dai yana ɗabi'a irin ta munafici so wanda zai bar juma'a har sau uku yana ɗabi'a irin ta munafikai so wannan shi ne abin da aka ce a cikin hadisin amma ba ce aka yi bar musulunci
kuma Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ga karshen shirin a wannan rana sai dai kuma za ku yi kuma da naku sakonnin tambayoyin ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0703 36 14 55 ko kuma cikin adireshin email na fatiyurrahma@yahoo.com da kuma shafin fatiyurrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shi malamin namu Abdul Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalim OON babban malamin tsarin nazarin shari'a da addini musulunci da Jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.